بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata na wannan gari mai albarka na Faki, ina mana barka da safiya a wannan daidai lokaci na safiyar Asabar 11 ga watan wato Rajab shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan January 2025. Ina mana addu'a da fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya sa albarka a rayuwarmu da ta iyalanmu da sauran mutane. A wannan haduwa tamu, ina so a tattakaice kwarai, zan yi mana wato nasiha ne takaitacciya akan wata mas'ala da ta shafi mu gabaki daya. A wannan zamanin da muke rayuwa, na san iyayenmu da ke saurare na mata musamman kun fi ni masaniya game da cewa akwai yaduwar wato ta'amuli da bokaye, yawan wato bukatu da suke sa musamman kudin mata da kuma 'yan siyasa galibi waɗannan biyan sun fi zama kwastomomi, inda ka samu wani boka ko wata 'yan bori ko wani matsafi ko wani mai duba, zaka ga mafi yawan kwastomomin da ke zuwa neman sa'a a wurinsa ba sa wuce mata da 'yan siyasa da kuma masu kuɗi, amma dai mata ɗin musamman da 'yan siyasa. Za a zo a ce alagafata malam, bokawa yake cewa alagafata malam, alagafata malam, wallahi 'yata ce ta rasa miji, an jefe ta, kishiyar uwa ce ta yi mata asiri, ina so a yi min magani. Alagafata malam, wai haihuwa ce ta tsaya, yau shekaru na 7 da yin aure, ko kuma ina da yaro ne wallahi baya jin magana, yana ɗauko min magana iri-iri, ko kuma mijina ne yake so zai ƙara aure, ni kuma wallahi ba na so. Ko kishiya ta zo ta kau da hankalin mai gidana, ina so a dawo min da hankalin shi. Wannan shine irin consultation issues, wato bayanai da ake kaima bokaye da 'yan bori da matsafa da masu duba, kuma sun yawaita a cikin waɗannan shekarun da wannan rayuwar da muke yi, suna istiglali, suna amfani da damar da suka samu, ko dai na jahilcinmu ko na sakacinmu ko na ƙauyancin wasu daga cikinmu, su ta cutar mutane. Wasu ma fa ba ma bokaye ne na Allah da Annabi ba, 'yan damfara ne kawai, wato bokanci ma ba su ma iya ba, kawai wayo suka fi mu. A zo ta ce gaskiya ba haka ba ne, wallahi wani ma bai da aljani, bai da tsafi, bai ma yin kafircin, kawai dabara ce yake, kara-kara ce kawai, ba haka ba ne? To wannan yana da haɗari ƙwarai a gare mu a matsayinmu na musulmi, domin abu ne da shari'a ta hana. Ittifaƙan tsakankanin malaman musulunci, neman magani ba haramun ba ne, wato idan mutum bai da lafiya ko yana da wata larura ta rashin lafiyar jiki ko na ƙwaƙwalwa ko rashin lafiyar damuwa, babu laifi ya je gun masani wanda yake likita ne na asibiti ko likita ne na gargajiya wanda yake yi a kan ilimi, sawa'un wanzami ne ko likita ne na asibiti, a je ya duba mutum a bashi bayanai, shi kuma ya bada magani ga abin da bai saba wa shari'ar Allah ba, wannan ba a hana ba. Ya daga cikin al-akhdhu bil asbab, wato riko da sababba, domin Allah madaukakin sarki, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, Allah bai saukar da wata cuta ba sai dai ya saukar da mene, maganinta, masha Allah. To amma wannan ko bai halasta mana mu tafi gun waɗanda suka danganci yanayin waɗannan ba, shine boka ko ɗan duba ko ɗan bori ko ire-irensu, masu aiki da aljani masu aiki da tsafi, masu tallata kafirci, masu da'awar sanin gaibi. Waɗannan duka wanda duk ya je wurin su, to ya sa addinin shi a cikin wato hadarin rasa imaninsa. Akwai hadisai da yawa da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za su bada bayani akan wannan matsala. Daga ciki akwai hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi yake cewa man ata arrafan fas'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda duk yaje gun wani arraf shine dan duba wanda zai ce zai tambaye ki sunanki ko sunan mahaifiyarki sai kuma ya danyi wani wasa da ƙasa ko ya da wani carbin shi ko ya watsa wasu ɗan duwatsu ko ya wani surkulle sai kiga ya girgiza kai haka kamar jangwalagwada kamar kadangare sannan sai ya fara zuba kamar famfo ya fushi yace ai an yi kaza ai za a yi kaza ai kaza ma kaza ne ki kuma duk jikinki ya kama kyarma kamar an kama makaryaciya to wannan dan duban wanda duk ya tashi wanda duk tashi ta tashi daga gidanta ta je gidan kawarta ta raka ta suka tafi gun wani dan duba a wani kauye da sunan aje a hana mai gida ƙara aure ko wance ta rasa miji a sama mata ko a duba miki kasuwar da kike so ki shiga ko akwai sa'a ko kuma kina so a rufe bakin uwan miji ta daina sa muku baki a al'amarin aure to da zaran kin je zuwa kawai da kike wurin ya gaya miki magana ko ki gazgata shi ko ba ki gazgata shi ba to Allah ya soke sallar da zaki ta kwana 40 sallar da zaki kwana 40 sallar biyar so 40 Allah baya so an bar miki kayan ki saboda kirga kin yi ban kwana da al'amarin addinin musulunci hakanan wata riwaya dake cikin sunan Abi Dawud da sauran ashabu sunan Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan wanda ya je gun boka fasaddaqahu bima yaqulu ya gasgata bokan akan abin da boka ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wannan ya kafircewa qur'ani ya kafircewa hadisi ya kafircewa abinda aka yi wa annabi wahayi ma'ana shi yanzu wannan yana bakin gabar fita daga musulunci ne kawai ya rage kawai a yanke masa hukunci ne idan ya tabbata cewa kafircin yake nufi amma dai daga zaran yayi haka to ya kama hanyar fita daga musulunci a wani lafazi kuma yace man ata arrafan aw kahinan duka su biyun arraf shine mai da'awar cewa yana gane abinda zai faru gobe wal alkahin shine wanda yake da'awar cewa yana da aljanu wasu shedanin aljanu dake kawo mishi bayanai dake kawo mishi surrori wanda kuma suke kawo mishi abin da zai yi magani kuma galibi waɗannan aljanu baya iya samun damar hulɗa da su sai ya zama takadari sai ya zama mara arziki sai ya bujirewa dokar Allah za su bashi ka'ida su ce ko dai daina yin sallah a jami'i ko ya bayyin sallar la'asar ko ya daina sallar juma'a ko ya dinga taka alqur'ani ko ya daina tsarki in yayi bayan gari ko fitsari ko ya taki iyalinsa wato sai sun hana shi wani abu dai na addinin Allah ko su sa shi ya dinga wato yin wani sabo kamar luwadi ko zina da maharrami duk suna sa su wannan zina da yarsa ko da kanwarsa ko da mahaifiyarsa duk suna sa su wannan abu wato sai in ka kai babban takadari to sannan shine shedanin za su saurare shi wa inna shayatina la yuhillu ila awliyaihim liyazdadu kufra suna ma wato majibantan su sakonni dan su ƙara kangara ga Allah to irin wannan suke saka su to idan suka saka shi ya fara yin irin wannan abubuwan shikenan sai su yadda cewa to wannan halakakke ne irin su saboda haka bari su hadu shi da su halakar da ku kuma kwastomomin abinda suke kenan saboda haka yake ruwa musulma ki kiyaye wannan idan da kin taba yi to ki tuba tuba kuma shine ki tana dama kina istighfari kina sadaka kina neman gafara Allah sannan kuma karki kara irin wannan bokaye sune suke zuwa su dinga tallatawa mutane ire-iren waɗannan dabaru nasu da zaran kin isa inda suke dama aljannin sun riga sun gaggaya musu wasu maganganu magana kwaya ɗaya gaskiya da ƙarya guda 100 saboda haka kina zuwa zai ambaci sunanki yace sahura ce matan mallam Iro mai biredi sai jikin ki kawai kama rawa ya aika ya san sunanki hada sunan mijinki hada sana'ar sa aikin zo ne saboda aiki lantana aurenta ya ki dadi ko eh ai mijin nata Sabiu ai ga matsalar shi ta aiki shi uwa ce ta sa mai hannu kiga nake ga kina gyara zama wato ke kin ga mallam gobe da nisa to wallahi kafirci ne batace kafirci ne in Allah ya so zamu ambaci abubuwan da zaki wanda zaki bana lafiya sannan a wani hadisi wanda shi kuma daga Imran dan Hussein wanda yake cikin Musnad al-Bazzar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu ba mu babu wanda yake yin champi ko ake masa champi yake yadda da champo champi shine wato a rike wani kudiri ko wata akida da bata da asali kamar a ce duk wanda ya fito kasuwa idan wanda ya fara zuwa shagon sa mai neman bashi ne to shikenan ranan ba zai samu albarka ba ko a ce duk wanda ya fara fitowa da safe zai tafi wurin aikin sa idan ya gamu da kuturu to akwai sa'a in ya gamu da makahu to babu sa'a misali da ire-iren waɗannan kalmomin da ake faɗa ko a ce mai ciki bata zuwa anguwa ranar Laraba ko ko a ce ai ba kyau wato mace mai shayarwa ta ci abincin gidan suna misali in ta je suna ire-iren waɗannan zantuka suna nan wasu ka'idoji wanda ma'azan Allah biya min sultan to su ake ce macanfi to duk wanda yake yin irin wannan zancen ko kuma ake gaya masa yana yadda da shi annabi ya ce ba ni ba shi baya cikin lissafin mutane na autaka hana da kuma wanda yake yin bokanci autaku hina lahu ko yake zuwa gun boka ya tambaye shi bayani game da wani abu da ya shafi gaibi au sahara ko kuma wanda yake wani asiri shine wanda zai je ya anso abinda zai cutar da wani dan uwansa ko wata yar uwarta taje ta anso wata laya ko wani guru ko wani garin magani ko wani abu da za a saka a cikin abinci ko a cikin ruwan wanka ko a tirara wani abu wanda zai juya hankalin mutum miji ne ko abokiyar zama ce ko sirika ce ko ma waye ya juya hankalin mutum ya daina yin abu cikin hayyacinsa wannan shine sihiri to duk wanda ya je aka mai haka ko yayi wani haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to babu shi kuma ya kafircewa abinda aka sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sara kun ga waɗannan hadisai da ire-iren su suna nuna hani da haramci game da zuwa wurin boka ko dan tsubbu ko mai sihiri ko mai rufa'ido ballantana kuma a tambaye su ko a nemi fatawarsu ballantana kuma a gasgata su kuma mun ji dai alƙawarin wato narkon azaba da aka yi game da haka saboda haka wajibi ne akan mu mutuba mu daina kamar yadda yake wajibi ne akan hukumomi gwamnatoci su hana haka yana daga cikin haƙƙin da ke kan shugabanni shine su kare addinin mutane da imaninsu daga cikin kare addinin mutane da imaninsu akwai hana bokaye da masu duba su sakata suwala abin takeici yanzu har a social media zaka ga suna talla suna tallan sana'o'insu ko kuma da kun shiga wani abin hawa kamar mota ko keke nafe kawai sai su dinga raba kati business card musamman sun ga ku iyayen mu mata ce ba za ku rasa wata matsala ba ga katin mu da lambar waya da komai sai ce a kira su ko a tura musu da sako in ana da wata bukata ko a gidan mai duk suna yin wannan yanzu saboda samun sakewa da suka yi a cikin mutane to wannan duk bai dace hukuma ta bari ana yi ba kamar yadda hukuma take hana sata, take hana fashi, take hana zamba cikin aminci, to ya kamata kuma min babe aula ta hana yaduwar masu bokanci da bokaye. Saboda su idan waɗanda za su sace kuɗin mutane ne kawai, wannan kuma imanin mutane suke sacewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani kamar yadda muka ji, sannan kuma yin haka babban munkari ne, babban abin ki ne. Alkur'ani ya ambata mana cewa sihiri da bokanci yana daga cikin manyan kaba'ira, kamar yadda Allah yake faɗa cikin Baqara, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah yace fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Allah yace wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bisa ma sharu bihi anfusuhum law kanu ya'lamu. Wannan aya tana bayani ne akan hukunci da bacin al'amarin bokaye. Allah yace wa ma yu'allimani min ahadin, babu wani wanda za su koya mu bokanci, hatta ya kula innama nahnu fitnatun fala takfur, sai sun ce masa lalle mu jarabawa ce karka kafirta, wato kafirci ne kin. Fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, suna koyan a wajen su shedanin aljanin abinda za su raba tsakankanin mutum da iyalinsa. Wannan ya daga cikin manyan babukan sihiri, shine sihiru tafriq, ƙoƙarin raba mutum da iyalinsa, ko raba mutum da garinsa, ko ƴan uwansa, ko raba ɗa da mahaifinsa. Galibin wato masu zuwa gumboka suna zuwa da wannan tambaya ne ta siru tafriq. Allah ya ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, abinda suke koya a gunsu zai cutar da su ne, ba zai amfane su ba. Allah ya sake cewa wa qad alimu wa laqad alimu laman ishtarahu, kuma sun san cewa duk wanda yaje ya shiga cikin wannan al'amari, malahu fil akhirati min khalaq, ba shi da wani rabo a lahira, wala bi sama sharubihi anfusuhum, Allah yace Allah wadaran abin da suka siyar da kansu gare shi na bokanci, law kanu ya'lamu. Kun ga irin wannan narkon bayani da aka yi game da haka, ya kamata ya sa kowa ya shiga tattayin sa. Kun ga wannan aya tana nuna mana cewa wanda bai shiga cikin al'amarin kafirci sihiri, to ya shiga al'amari ne na kafirci. Sannan kuma wato su masu bokanci aikinsu shine raba tsakankanin mutane da iyalansu, kamar yadda aya ta nuna. Kuma bokanci yana da tasiri a karankin kansa, amma bayan Allah ya bada dama, Allah ya bada mashi'a, sannan haka yake faruwa. Saboda wanda zai je koyi bokanci ko ya je gumboka dan neman sa'a, to kafirci yake aikatawa. Don haka ina ƙara yi mana nasiha cewa mu kiyayi wannan ɗabi'a. Ku je da Allah ya ce wala bi'sa ma sharau bihi anfusau, Allah wadaran abinda suka je suka sallama kansu gare shi, law kanu ya'lamuna, inda suna da ilimi. Saboda haka ki kiyayi duk wata ƙawa wadda ta zuga ki cewa wance ai ina da wani malami na yana nan a nan kaza, ta faɗa miki sunan wani ƙauye ko wata alƙarya, ki shirya kawai mu je in kai ki, gobe da nisa ne, da an je komai ya wuce, kar ki yarda da wannan. So tana so ta raba ki da abu mafi daraja da kika mallaka, shine imaninki. Mutum bai mallaki wani abu da ya kai darajar imaninsa ba, domin wannan imanin shine wato alwarqatur rabiha, shine winning card, wato takaddar tsira ranar alkiyama ita ce takaddar imani. Abinda komin yadda aka fada aka tashi, ko an bi daga-daga na ƙurya sai ya kai labari, shine kana da imani. Da zarar mutum ya rasa imani kuwa, to kuma ya rasa duk wani abu da zai iya saman mishi da lifeline idan an je alkiyama. Saboda haka kar ki sake ki gasgata al'amarin zancen wata abokiyar tafiya wacce take ganin cewa watin za ta taya ki don a kwato wani haƙƙi da ba naki ba, wanda ya shafi rayuwar aure, ko ya shafi sana'a, ko ya shafi zamantakewa, ko makamancin haka. To idan muka ji waɗannan bayanan a takaice wanda suke nuna hadarin al'amarin bokanci da zuwa gun boka da zuwa gun dan sihiri da zuwa wurin yar magori ko me yake ce mata yar bori da makamantansu. To shi musulunci baya barin mutane haka nan ya hana su abin da suke yi, amma kuma bai kawo musu badil, bai kawo musu abin da yafi haka ba. Shine ma'anar izalatul bid'a wa iqamatu sunna. A kawo da bid'a ba za a bar mutane haka kawai su yi tagumi ba, sai a kawo musu sunna ta maye gurbin shi. Da aka kautar da shirka sai a kawo tauhidi, an kautar da bid'a sai a kawo sunna, an kawo da jahilci sai a kawo ilimi. To idan an ce kada a je gun boka, kada a je gun dan tsafi, kada a je gun dan sihiri ko wanda yake duba ko dan bori, ya zama wajibi kuma mu san menene tanadin da musulunci ya mana dan samun kariya daga ire-iren waɗannan bukatun da suke tasowa. Saboda bayan cuta ta jiki irin su ulcer, irin su malaria da sauransu, akwai kuma cuta ta zuciya, ta damuwa, akwai kuma cuta wadda ta shafi irin waɗannan abubuwan na sihiri da makamantansu. Da gaske ne akwai sihiri, da gaske ne akwai shafan aljani, da gaske ne akwai damuwa da ta sa mutum ya buƙaci wani magani don gyaran zuciyarsa ko gyaran tunaninsa. Saboda haka musulunci ya koyar da mu abubuwa da yawa wanda za mu yi don ba kanmu kariya, da kuma waɗanda za mu yi idan mun shiga cikin damuwa ba tare da mun saɓa wa Allah ba, wanda su kansu ibadoji ne, su kansu hanyoyi ne na ƙara samun kusanci zuwa ga Allah. Shi ne nake so ne mana bitar wasu daga cikinsu, na san galibi kun san su. Abu na farko akwai ayatul kursi. Ayatul kursi wadda ke cikin suratul baqara ita ce aya mafi girma a cikin alqur'ani, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kansa cewa in dai aya ce guda ɗaya to babu aya da ta kai daraja ayatul kursi a cikin alqur'ani. Shi sa ake so musulmi ya karanta ta kullun aƙalla ƙafa bakwai, aƙalla ƙafa ta farko bayan tashi daga bacci, ƙafa ta ƙarshe kafin kwanciya bacci, sannan kuma biyar tare da salloli biyar a bayan kowace sallah. Kowace sallah idan an gama karanta ta akan ta ayatul kursi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake yin haka babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa. Sannan kuma sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gasgata abinda wani takadarin shedanin aljani ya ga Abu Huraira. Kun san labarin wannan aljani da ke zuwa satan kaya da aka ajiye na zakka. Abu Huraira ya kama shi ya dinga roƙon shi Allah Annabi cewa don Allah ya kyale shi, shi talaka ne yan ya kyale shi. Annabi ya ce masa zai dawo, ya ƙara dawo ya ƙara kama shi. A karo na uku ya ce wallahi sai na kai ka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce to bari in ga maka wata addu'a da za ta dinga kare ka daga ni da ire-irena. Sai ya ce ga yamu, sai ya gaya mashi ya ce ka dinga karanta ayatul kursi. Abu Huraira ya tashi ya je ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce sadaqaka wa huwa kadhub, gaskiya ya gaya maka cewa ayatul kursi tana kariya daga sharrin shaydan da sharrin duk wani mara kirki da duk wani azzalimi, gaskiya ya gaya maka. Saboda haka yawaita karanta ayatul kursi a wajen bacci, da zaran an farka daga bacci, da kuma a cikin azkar na bayan sallolin farilla, yana taimakawa sosai wajen kariya daga duk wani mabarnaci da duk wani wanda yake harin ki da wata mummunar manufa. Sai kuma suratul ikhlas ita ce qul huwallahu ahad allahus samad zuwa ƙarshenta. Wannan sura ita kuma ita ce sura guda mafi daraja a cikin alqur'ani, saboda dukkaninta tauhidi ne. Kisa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thulthal qur'an, qul huwallahu tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani, ta fuskar cewa ita tana summarizing gaba ɗaya al'amarin tauhidi ne. Kuma al'amarin tauhidi kusan ɗaya bisa ukun qur'ani duk bayaninsa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta koda yaushe, yana karanta ta a bayan sallolinsa, yana karanta ta a matsayin zikiri, yana karanta ta a matsayin addu'a. To a dage wajen yawaita karanta qul huwallahu ahad dan neman kariya, da kuma ƴan uwanta sune al-mu'awwadhatani wato falaki da nasi wanda ake cewa maganin ƴan tsurku ko da gaske ne suna maganin ƴan tsurku eh da gaske ne ba wai azanci ne kawai ba yawwa falaki da nasi suma ana yawaita karanta su bayan sallolin azhar la'asar magriba isha asuba da sauransu sannan ana karanta su a cikin zikirori na kwanciya bacci ko na tashi daga bacci ko na shiga ko na fita da makamantansu waɗannan surori guda uku qul huwa da falaki da nasi in kika rike su za su baki kariya daga dukkanin sharorin da da yanzu baki buƙatar wani azzalimi ko wani battacce da zai ci kudinki ko ya raba ki da imaninki ko ya sanya ki a wata mummunar hanya daga nan kuma sai khawatimul baqara sune ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara sune amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun zuwa ƙarshen wa ilayhil masir ko wa ilaykal masir afwan to waɗannan ayoyi guda biyu suma nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta su cikin dare kafin ya kwanta bacci sun wadatar da shi za su zama shi kariya za su sa ambace shi cikin wanda suke ambatan Allah za su kare shi daga dukkanin sharrin dare da wuni aya ce guda biyu amana rasulu zuwa ƙarshe suma suna da wannan wato kasidin din mujarrabun ne an gwada an ga yana ci saboda haka waɗannan ayoyin da ire-iren su kariya ne Allah madaukakin sarki ya bamu dan mu kare kawunan to sai mu yawaita karanta su dama galibi a cikin dare lokacin da kafa ta dauke lokacin da mutum yake bacci ko ya saki jiki yana dauka yana cikin aminci a lokacin ne galibin abubuwa na matsaloli suke tasowa saboda haka kullun kin zo kwanciya bacci sai ki yi alola wannan alola ita ma kariya ce dama ki yi shafa inki ki yi wutarinki ko kuma idan kina fashin sallah sai ki daga hannu ki addu'o'inki ki yi ma ƴaƴanki ki shafe musu jikinsu da waɗannan addu'o'i da ire-irensu shikenan an zauna lafiya in dai kin sallama wa Allah kin bi shi kin yi wannan ba kya buƙatar wani boka ko wani dan tsubbu ko makamancin haka a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a ayatul kursi fi laylatin lam yazal alayhi min allahi hafizun wa la yaqrabuhu shaytanun hatta yusbiha yace duk wanda ya kanta ayatul kursi cikin dare Allah zai aje wani mala'ika ya ci gaba da gadin sa har gari ya waye kuma babu wanda zai iya kusantar shi cikin shedanu har sai gari ya waye haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qara'al ayataini fi akhiril baqarati kamar da muka ambata kullu laylatin fi laylatin kafatahu sannan da inda mutum yazo zama da zaki a ɗakin ki ko a makaranta ko a gidan gaisuwar rasuwa duk inda mutum yaje zai zauna akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar nabi yake cewa wanda yazo zama a wuri je ya karanta a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq Allah ina neman tsari da kalmominka cikakku daga sharrin abin da ka halitta to idan ya zauna a wannan wajen babu abin da ya cutar da shi har sai ya bar wannan wajen akwai wani tabi'i afwan akwai wani malami daga cikin malaman musulunci ya taba bada labari cewa suna tafiya sun zo wata wani zango wani wurin tsayawa haka sai kawai ya samu wuri ya zauna yana zama kawai sai ji kunama ta harbi shi kunama nan tana harbi shi sai tana cewa bai wannan addu'a ba saboda ya saba yana yin addu'an ko da yaushe amma a ranar yamanta a sanadiyar haka Allah ya jarabce shi da harbin kunama galibi irin abubuwan sukan faru ga mutumin da Allah ma yake son shi ne sai ya tuna masa saboda haka mu dage wajen yin waɗannan zikirori dan mu dinga tuna Allah ko da yaushe kuma Allah ya bamu kariya haka nan akwai fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim wannan ma ya tabbata ko bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim kuma tana cikin addu'o'in da ake yi na zama a roje akwai addu'a da ake yin za a fito gida Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi wannan addu'ar idan wani sheidani babba yaga wani karamin sheidani mara kunya yana nufin ma ya cutar da mutumin sai wancan babban ya zo ya ja kunnan karamin yace kai baka san wannan yana da kariya ba. Haka akwai zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Da safe ki kokari ki karanta shi kafa 100. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta wannan zikirin kafa 100 to wannan zikirin ya zama mishi wani wato bulletproof abinda zai kare shi daga duk wani sharrin shedanu tsawon wunin sa. Sannan kuma da zai mutu a ranan da za a bada sheda akan cewa ya mutu da imani. So da haka a lokaci guda kun ga bauta Allah ne, ambaton Allah ne, sannan kuma kariya ce gare mu. Duk abin da ke ci za ku ga Allah ake ambato, Allah ake tsarkakewa, Allah ake roƙo domin shi kadai ke iya karewa. Ina fata muna ganewa. To sannan idan kuma mutum ya samu kanshi duk da waɗannan zikirorin da mutum yake yi da sauransu, Allah kuma yana iya jarabta shi din. Kamar yadda faru da wancan malamin, kamar yadda faru da wani malami cikin tabi'ai, hadisin shi na cikin sunan Abi Dawud, waccan addu'an ta Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal, ya karanta da ɗaliban shi wannan zikiri, sai suka gan shi a hannun shi shanyayye ne, ashe yana da hannu ɗaya ya shanye, sai suna kallon shi suna mamaki, sai ya ce kuna mamakin ya aka yi kuka ga hannu ya shanye, ya ce to ranar da Allah ya nufin jarabtata da wannan sai na manta ban yi addu'a ba. Sai Allah ya jarabce ni da wani hatsari wanda ya sa hannuna ya lalace. So da haka duk da azkar ɗin da mutum yake yi, idan Allah ya nufin ya jarabce shi, yana fa iya jarabtarsa. Domin Allah ya jarabci bayinsa na gari cikin annabawa da manzanni da sauran salihai da mutanen kirki. Kuma ita jarabawa ma tana nuna mutumin da Allah ke so ne, ba wanda Allah baya son shi. Galibi idan mutum ya shiga wata damuwa sai ya ɗauka cewa wai Allah bai san shi, a'a, wannan alama ce mata soyayya ga Allah maɗauki sarki ga bayinsa. To idan wani abu ya faru, sai kuma a ɗauko zikirori waɗanda ake yi na neman lafiya. Alal misali, Nabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta da sahabbai zikirin Allahumma rabban nasi adhhibil ba's washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan ruqya ko ya sa a yi wa mutumin da ya kamu da masassara ko zazzabi ko wani ciwo, sai a dafa daidai wajen, sai a karanta masa kafa 7. Wannan ma yana da tasiri sosai wajen warkarwa, domin Allah shi yake warkarwa. Wannan abu da duk za a yi sababi ne, kamar yadda Allah yake cewa a harshen Annabi Ibrahim, wa idza marittu fa huwa yashfin, idan kuma ne rashin lafiya Ubangiji na shi yake warkar da ni. Saboda da maganin da za a sha paracetamol ko allurar da za a mutunta wato ta asibiti ko abin da za a bashi na maganin gargajiya ya sa a abinci ko azuma ko faro-faro ya sha, da kuma su waɗannan azkar ɗin duka asbab ne. Amma Allah shi ne mai warkarwa, in ya so ya warkar, kuma in ya gasgata wato yaƙinin da kike da shi san da kike yi. Ana so sanda zaki waɗannan addu'o'in ya zama kana da yaƙinin cewa lalle Allah ne yake warkarwa, kuma shi ake roƙo, sai a karanta ta abin da ya sawwaka. Hakanan akwai lafazin bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli shay'in yu'dhik Allahu yashfik min kulli aynin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli shay'in yu'dhik Allahu yashfik min kulli aynin hasidin Allahu yashfik. Da sunan Allah nake nema maka magani, ina roƙon Allah ya baka sauki, ya baka lafiya, Allah ya warkar da kai daga abin da ke damunka, Allah ya warkar da kai daga ciwon mai hasada ko ciwon wani wanda yake mai cutar da kai. Wannan babu laifi a maimaita ta kafa 3, kafa 7, a dafa goshin yaro ko goshin mutum a karanta masa so 3 ko a tofa a ruwa a shafa masa ko a yi masa wanka ko makamancin haka. Idan kuma sihirin ne, ya tabbata cewa wani mara kirki ko wata mara arziki ta je an sihirce mutum, an canza mishi ɗabi'a, domin sihirin kamar yadda muka ambata yana tasiri, nan ma akwai magani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar daga cikin abin da aka samu na asar a cikin sunna akwai amfani da magarya ai na san kun san magarya ko ganyayyakin magarya wadanda za a samu akalla wato abin da ya sawaka daga guda bakwai ko sama da haka a dandaka ko a samu busasshe a ainihin mummurzashi a zuba a cikin ruwa mai tsafta sannan kuma a karanta abin da ya sawaka a ciki da irin waɗancan ayoyin su ayatul kursiyu su amanar rasulu su falaki da nasi da makamantansu ana iya karawa da qul ya ayyuhal kafirun domin ita ma suratul ikhlas ce ita wacce ita ce suratul ikhlas al kubra qul huwallahu ahad qul ya ayyuhal kafirun kuma an ce mata suratul ikhlas as sughra saboda ana iya kara da ita da abin da ya sawaka ana iya kara da wasu ayoyi waɗanda aka jarraba aka ga suna da tasiri wajen karya sihiri a karanta a cikin ruwan kamar fadin Allah cikin suratul a'raf wa auhayna ila musa an alki asaka Allah yace fa idha hiya talqafu ma ya'fikuna fawqa alhaqqu wa batala ma kanu ya'maluna fa gulibu hunalika wa anqalabu saghiri ana iya karanta waɗannan ayoyi cikin a'raf a maimaita su gurgudan hali hakanan da wasu masu kama da su a cikin suratu yunus kamar fadin Allah wa qala fir'aun ituni bi kulli sahirin alim Allah yace falamma ja'a as-saharatu qala lahum musa alquma antum mulqun falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal al-mufsirin wa yuhiqqu allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law karihal mujrimun da wannan ana iya karanta ta da ire-iren su a cikin suratu taha misali fadin Allah qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwalu man alqa haka ne ko qala bal alqu Allah yace fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin Allah yace wala yuflihu sahiru haythu ata wannan cikin suratu taha kenan da ire-iren su irin waɗannan surori da ayoyi an karanta an ga suna da tasiri haka kiran sallah da kika sani ana yi an gwada an ga da tasiri haka Fatiha ita ce ma uwarsu gabaki daya domin ita ce kuma uwar alqur'ani duk in baki ma iya waɗannan baki kanta Fatiha kafa bakwai sai kiga an samu waraka kamar yadda muka san kissar waɗannan mutane waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bada labarin ya aike su wani gari cikin sahabbansa suka je aka kiba su masauki suka zo aka ce kunama ta harbi sarkin gari ko mai anguwa suka bada wannan dafa'i suka ce aje a karanta mishi suka ko kuma suka karanta Fatiha a cikin ruwa suka ce aje a karanta masa aje a shafa masa ana shafawa ya warki aka ba su kyauta na wasu kudade da kayayyaki basu amfani da kudaden mai riski suka samu manzo alaihi salatu wasalam suka ba shi labari Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki yace wa ma adaraka annaha ruqya ya akai ma kasan tana magani saboda ka Fatiha in duk wannan yanzu abin da yake wannan dandana da yake ta miki nauyi to kawai ki tsaya a Fatiha na san dai an Allah ya so ba wanda ba ta yi Fatiha ba in ku baki ya Fatiha ba to sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh ba na jin akwai wata anan musulma da ba ta yi Fatiha ba yawa ko da tar kofuna ga aka ce in aka ji suke sai wata iya Fatiha za ta fita kowa za ta fita lafiya lau yawa to in duk wannan dandana ta gagara ko dan za a fara cewa abun ya fara zurfi ko wannan sai masu ruqya irin su malam Shitiga sune yan ruqya to sai ki tsaya a Fatiha duk ta hada duk waɗannan surorin gabaki daya ina fata muna ganewa sannan akwai kuma wata hanya har ila yau da ake neman magani bayan duk kin yi waɗannan abubuwa sadaka ya zo a cikin wani hadisi duk da yake hadisi ne mai rauni Al-Imam Tabarani ya rawaito shi cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi warakar marasa lafiyan ku da sadaka. Hadisin bai inganta ba amma a aikace yana ci. Idan kina da mara lafiya wanda cuta an rasa yadda za a yi ki yawaita sadaka. Ruwa ne, abinci ne, nono ne, kuɗi ne. Din da kika ji an akai bara almajiri ko a gidanki ko a tashar mota idan akai bara ki dauka ki bayar. Sannan ki roki Allah ki ce ya Allah ina tawassuli da sadakar nan ka warkar da mahaifiyata ko mijina ko diyata ko ka warkar da ni. Ki ga ikon Allah. Wannan an gwada ba ɗaya ba biyu yana ci. Sadaka. Sannan sai ki tashi cikin dare. Ki yi addu'a, ki roki Allah. Idan damuwa ta dame ka, to kuma ka damu Allah da roƙo. Abinda Allah yake so kenan. Ba jiya ne muke magana kan kisa Annabi Ayyuba ba? Annabi Ayyuba alaihi salam ga wanda bai sani ba ya sani. Wannan annabin Allah sai da shekara 18 bai da lafiya. Haka yazo a cikin littafin Mu'jamut Tabarani al-Kabir. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shekara 18. Kuma ciwon da ke damun sa cin zanzana ne kama da kuturta duk jikin sa ya lalace. Sai da gaba ɗaya kowa ya watse ya bashi waje. Amma duk da haka bai gaza daga roƙon Allah ba. Da yake cewa wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa azab, yana ta addu'a ce ya ubangiji shedan ya shafa mini shafaffiya, ina jin ciwo a jikina. Allah ya karba masa yace to ga ruwa nan, in ka buga kafarka ruwa zai bulbulo ka diba ka shaka yawanka nan take ko ya warke. Saboda duk din wahala, duk tsananin cuta, duk damuwa da kike ciki, kar ki fasa gaya wa Allah ke da shi. Allah yana son bawa wanda zai tashi cikin dare ko a wani waje wanda ba wanda yake ganin sa sai Allah, ya gaya wa Allah bukatunsa, ya nemi gafara Allah daga zunubansa, ya roki rahama Allah ga kansa da ƴan uwansa musulmi, sai Allah ya amsa mishi. To amma ba zai mutum ya kwanta yana ta bacci kamar gawa kawai noman subata tun daga aka ci abincin dare sai kuma an ji ana as-salatu kuma ya ce ga abubuwa su mai kyau, ba zai yiwu ba. Dole zai dinga ganin abubuwa a babban kare. Dole abubuwa su dinga zuwa miki a kaikaice. Dole ki rasa kan harkarki. Amma minti 30, minti 20, awa 1 mu dinga ganawa da Ubangijinmu cikin dare muna miƙa masa bukatunmu. Kuma da diyaran da kika ga dama kina iya yin wannan addu'o'in. Kuma ki faɗi asalin buƙatar kike ga wa Allah. Abinda kike so shi zaki faɗa, kice ya Allah kaza da kaza da kaza nake so kai ya Allah. Kai ne kake yi, kai ka iya ya Allah kai mu ne. Karki ba a yin fulako, ba a yin rufa-rufa, ba a yin zaurance, warewa ke ake wa Allah. Shi Allah abinda yake so kenan, a dinga roƙon shi. Allah ba kamar mutane bane. Inda kin ga mazaje masu gidanku ba Allah ne ɗora musu su dinga bayarwa ba? Amma sai nake akwai wanda za a bayar masan ce to bari dai mu gwada, Allah ya sa a dace. Haƙƙin sa ne dake kansa, amma an tambaye shi sai yayi fushi. Wani ya bari sai yayi gori, wani sai yayi tsaki, wani sai yayi gadara. Yana jin zafi a jikinsa saboda dan adam ne. An halicce shi da wa innahu li hubbil khairil shadid. Amma shi Allah abin da yake so kenan a roƙa ya bayar. Akwai abin da Allah ya nufin zai bamu mu bayin sa, amma zai sa sharadi cewa sai mu roƙa. Saboda roƙon wato risuna ne a gaban Allah. Nuna wa Allah ne cewa shi ne ya isa, shi ne mahaliccinmu. Saboda haka mu saba da wannan. Baya ga haka, nawane lokacin ne? Nawane lokaci aka gata wannan? Saboda ka zuwa yanzu. Wato idan muka ji waɗannan bayanan za su nuna mana ashe duk abin da muke buƙata na neman agaji yana wurin Allah Maɗaukakin Sarki, yana wurin Ubangijinmu. Kar mu dinga roƙon bayi abinda ba za su iya ba. Kar mu dinga neman agaji a wurin bayin Allah abinda Allah bai ba su damar yi ba. Ballantana kuma wanda suka fita daga haddin addinin Allah su ne bokaye da ‘yan bori da makamantansu. Idan kika samu littafin nan na Hisnul Muslim, ai an san shi ko? Wani ɗan ƙanƙanin littafi mai albarka. Za ki ga duk wata addu’a da aka ambata a nan da ma wanda ba a ambata ba suna nan birjik, wanda za su taimaka miki wajen gyara rayuwarki da kuma raya zuciyarki. Domin zuciya kamar yadda jiki ke bukata abinci zuciya na da bukata abinci kafin ta rayu kuma abincin ta shine ambaton Allah dan yawaita zikiri karatun alqur'ani sauraron shi istighfari da sauransu wannan su suke raye zuciya su inganta ta su yi zama killa zunci waɗannan azkaru da waɗannan addu'o'i a koda yaushe a ko ina a kuma dinda kike samu kanki sai zama zuciyarki ta rayu ta inganta sai Allah ya tsare ki daga duk waɗannan musibu na zamani da ake gano su ina ƙara jaddada mana cewa lalle al'amarin nan na boka da matsafi da dan duba al'amari ne na kafirci na bata ya ku yayi mu mata ku kiyayi wannan sabga ku kiyaye ta na san kun fi ni sanin cewa ta yadi da yawa a cikin iyayen mu mata yawa kuma har ma za ka ga akwai agent wato akwai wakiliya ta ita ce shedaniya wata ma islamiya ita ce wakiliya da take kawo ma bokan kwastomomi tana da kamasho din ta kai kwastoma za a bata kaza to wannan wace irin shedaniya ce kuma da hijabin ta islamiya wannan ya kamata a kai wa headmaster sunanta a hukunta ta inda aka samu ta islamiya aka samu ta kadara da take kawo mutane labarin bokaye da yan bori to ya kamata a dau mataki akan ta don wannan ta zama musiba a cikin al'umma Allah ya tsare mu daga dukkanin musibu. Abinda zan faɗa mana a ƙarshe shine cewa kun ga watin al'amarin nan na yaduwar sirce-sirce da bokanci da sauransu waɗannan bayanan sun gaya mana cewa abu ne mai ban tsoro. Abu ne na tashin hankali domin yana barazana ga imaninmu. Wanda kuma imani shine abin da muka mallaka don mu tsira a wurin Allah. Saboda haka ya kamata ki san cewa duk abin da zai wa imaninki barazana to abu ne da ya zama wajibi ki taka tsantsan ki kuma guje shi. Wannan shine asalin makasudin wannan tattaunawa ta mu cewa mu guje wa duk wani abu wanda zai zama barazana ga imanin mu, barazana ga addinin mu. Kuma mun yarda cewa ta'amuli da bokaye barazana ce gare mu, ga imanin mu, ga sauran abin da ke da alaka da tsira mu a wurin Allah. Ina ganin bari in dakata haka. Na'am. To mallan yana ƙara mana haske akan cewa yanzu akwai wani salo da bokaye suka dauka wai na za su yi mutum istikhara. Za su yi mishi istikhara saboda sun ga kasuwar bokanci ta lalace. To istikhara abin da yazo a sunna mutum ne yake yi da kansa domin ita ma istikhara addu'a ce wato addu'ar baiwa ubangiji zabi akan wani al'amari da kake so kai shin ka ci gaba ko kar ka ci gaba kana fata Allah ya baka dace da abin da yafi dacewa akai akwai lafazi sananne da yazo a cikin istikhara ana iya amfani da shi ana iya kuma ma amfani da ko ba wannan lafazin ba domin ma'anarta addu'a ce to addu'a kuma abinda ake so shine mutum yayi da kansa ko ya roki mutanen kirki su yi masa to irin wannan bokan kowa mutumin kirki bane sannan kuma idan an yi istikhara babu wani bayani akan cewa za a ga wani abu kamar yadda idan mutum yayi addu'a ga magaran addu'a abinda zai jira kawai shine ya jira hukuncin Allah to haka istikhara ita ma idan an yi ta ana jiran hukuncin Allah ne idan abin alkhairi ne Allah ya tabbatar in ba alkhairi bane Allah ya canza abin da yafi alkhairi dama ba abin da aka fada addu'a ba kenan ba wani maganar za a yi mafarki ko ya ce ya gani ko ya duba duk wannan salo ne na yaudara abin da ya dace kawai shine a kiyaye su a daina hulɗa da su wayau ma ya san naki to duk wani wanda zai ce idan wato zai yi addu'a sai an bashi wani kuɗi ko sai ya faɗi wata magana ta neman wani bayani game da suna ko asali ko shekaru duk wannan alamu ne na cewa abin da yake ba gaskiya bane saboda haka ku kiyaye su ku rike Allah ku rike zikirorin da aka karantar a sunna Allah ubangiji ya bamu mafita duniya da lahira ina muku addu'a ubangiji Allah ya shi albarka gare ku da ku da iyalanku da jikokinku da sirkanku da sauran duk al'amuranku kowa anan na san ba za ta rasa wata bukata ko wata damuwa ba to muna addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi waɗanda suke da iyalai ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya waɗanda suke nema ba su samu ba Allah ya ba su mazaje na gari. Amin. Allah ubangiji ya hada fuskokin mu cikin aminci cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah kuma ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasabi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.